الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cikin wannan sura, suratul Jathiyah, za mu tashi aya ta 16, wanda bayani ya gabata akan waɗannan ayoyin suna magana ne akan Banu Isra'ila da kuma shari'a da Allah Maɗaukakin Sarki ya baiwa Manzo sallallahu alaihi wa sallama ta zaman cikon shari'u gaba ɗaya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
الله مدوكتين فالكيانا شوار. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. وأن الله ينا بياني ينا أنبتر نئم الدائم بنو إسرائيل نصو كرد لستطيع قريسو da aiko da manzanni da kuma sanya su wato masu hukunci tsakanin bayinsa. Allah ya ce hakika mun baiwa Banu Isra'ila littafi shi ne a taura wal hukuma da kuma hukunci wato na shugabanci da Allah ya ba su. والنبوة كما ألا مدعو في جنسة جيسا يا أنبتا أشيشن سفيادا وسو الأمومي دبا سوبا ومينا دقا جين أبندا أنبو موسى يا تناتد دسو شواء وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين أنبو موسى تناتد دسو شواء كتنا Allah madaukakin sarki ya sanya ku wato sarauku da masu mulki sannan kuma ya sanya ku annabawa ya ba ku abin da bai ba wasu al'ummomi ba kenan kama annabi Musa yana gaya musu lallai su bi Allah kada su yi wasa da wannan abin da Allah ya ba su su tsaya su tsare shi cewa razaqnahum min at-tayyibat Allah ya ce kuma muka azurta su wato daga abubuwa waɗanda suke tsarkaka kama tun daga abin da Allah madaukakin sarki ya saukar musu da shi daga sama wanda ba wanda zai ce ga so su yi shi amma kuma abinci ne Allah ya dauki ya saukar musu da shi tsawon lokacin da suka yi shekara 40 suna cikin fata ma'ana ba su san gabas ba ba su san yamma ba da aka ba su ma da lokacin da za su tsaya su ce bari su daidaitu ko su yi noma ko su yi kasuwanci babu suna ta tafiya ne cikin wahala to tsawon wannan lokacin Allah ya saukar musu da wannan abinci Allah ya ce wa faballahum ala alalamin kuma muka fifita su akan wato al'ummomi na wannan lokacin ya zama babu wani babu wata al'umma da take al'umman bani Isra'ila daukaka idan kana maganar annabawa ne a cikin su ne in kana maganar littafi ne a cikin su ne in kana maganar shugabanci ne da mulki duka su Allah ya ba bai ba sauran mutane ba wa atainahum bayyinatin min al-amri Allah ya ce kuma muka ba su hujjoji wato na daga al'amari amma dai ya zaman to wannan al'amarin shine al'amari na annabtan manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saukar cikin littattafan su siffofinsa kuma ya gaya musu fa maktalahu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum amma ba su yi sabani ba sai bayan Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi ba dan komai ba sai dan hasada da kuma wato barna sai ya zama suka saba ko suka yi sabani a tsakanin su dangane da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam da shari'ar sa saboda haka kaman Allah yana kwaban wannan al'umman ne yana wato jan hankalinta cewa kada ilimin su ya zama ilimi na jayayya domin duk wanda ya nemi ilimi wato na shari'ar Allah madaukakin sarki wanda wannan ilimin ana neman shi ne dan a gyara lahira dan a bauta ma Allah akan gaskiya idan ya neme shi da niyya wacce take mummuna to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba zai shaki kanshin aljanna ba wanda ya nemi ilimi don ya burge mutane ko don ya yi jayayya da shi ko don ya tara jama'a a gabansa wannan ɗan niyyarsa kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shaki kanshin aljanna ba saboda haka niyya ita take nuna wato ingancin aikinka ko rashin ingancinka shi yasa ake so mutum ya tsarkake niyya cikin abin da zai yi kowanne ne ba ma neman ilimi ba duk abin da mutum zai yi ya zama ya yi shi ba dan kowa ba ya yi shi domin Allah madaukakin sarki Allah ya ce inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun lallai ubangijinka Allah madaukakin sarki zai yi hukunci a tsakanin su na abin da suka kasance suna sabani a cikin sa sawa'un sabani ne na gaskiyar shari'a na hukunce-hukuncen da Allah ya saukar wasu ce ba haka bane wasu ce haka ne ko kuma sabani ne na abin da Allah ya aiko ka da shi ma wanda wasu za su boye wasu za su bayyana to sai Allah madaukakin sarki ya koma ba da labari akan shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake kuma ja'alnaka ala shari'a ala shari'atin min al-amri fattabi'ha sannan muka daura ka akan wani tafarki shari'a asali daga wato tafarki ne wanda a harshen larabci abin da yake nufi mashaya ta ruwa inda ake shan ruwa kuma shari'a an kira ta da wannan suna ne domin duk wanda ya kusance ta ma'ana zai samu waraka na abin da yake daure masa kai, sai ya zama kaman yanda ruwa yake tafiyar da kishirwa, to haka nan shari'a take wato tafiyar ma da mutum duhu na jahilci na rashin sani. Idan mutum bai san abu ba zai je tambayi hukuncin sa a shari'a, to sai kaga ya samu waraka. To shi da aka siffanta ta da cewa kaman yanda mai jin kishirwa yake neman ruwa, in ya samu ruwan nan ruwan yake tafiyar masa da kishirwa ya samu biyan bukata, to haka nan shari'a take biya ma mutum bukata a lokacin da ya shiga cikin rudani, lokacin da ya shiga cikin damuwa. Shi ne Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adabu bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbihunahu minhu. A duk lokacin da wani al'amari ya taso musu sai kaga suna ta wato sabani a tsakaninsa, wanda idan da za su mayar da al'amarin nan zuwa ga Allah da annabinsa da masana, to da an fitar musu da mafita wacce take mafi daidai, za a cire musu abin da ya fi dacewa. Sai ka samu mutane suna ta jayayya akan al'amarin addini, alhalin kuma dukansu ba masana ba ne, jahilai ne. Sai ga matsala ta addini karama sai ka ga ana neman kafirta mutum a shari'a, sai ga ana ta musu wanda suke musu yawanci akan matsala addinin nan. Za ka samu ba wanda yake da wani littafi da ya sa a gaban malami da yake karanta shi na shari'a, to amma za ka samu in musu ya barke kai da kake dan karamin almajiri ma in ka tsaya kana jin su ma ba a ta taka mai dan dama a cikin su ne zai ce to ku bari bari na kira wani malami na tambaye shi kuma musu a cikin, sai ya kira kuma ya sa a sika ana ta musu ana so a ji, to kaga musu ba yi da amfani. To shari'a ita kadai ce take warkar ma da mutum damuwarsa, ko wani abu ne wanda ya fito sabo, to mutum ya yi kokari ya san meye matsayin shari'a a kansa. A yanzu aka ga akwai nau'i na abubuwa sababbi da suke bayyana, musamman in ka koma cikin harkar kasuwanci ko harkar neman bashi ko wani abu makamancin wannan, musamman kasuwanci na zamani yanzu ana kasuwanci akan iska, ma'ana na ce akan iska a sadodin wato hanyoyin abin nan sadarwa na zamani, bal wani ma nau'i na kasuwanci da ake ta sabani a kansa, wani kima da mutum yake iya siya ya mallake shi, wanda kwanaki bankin tarayya na ƙasa yake shi ya haramta a Najeriya da yadda da shi ba. Wani irin nau'i ne, wani abu ne zaka mallaka kamar sunan abu ne ka mallaka amma baka da shi a hannunka, amma za ka iya kasuwanci kai kuma za ka tsunduma kudinka a ciki, to mai matsayin shari'a akan irin wannan? Yana na abubuwa da yawa za ka riga ganin su, ko a kai za ka zama wani wakili ne na wani kamfani kana sayar da kaya kana jawo mutane kai ma za a cire ma riba a cikin mutanen da kake kawo, da abubuwa suna nan daban-daban da ake kasuwancinsu na zamani. To duk abin da mutum ya samu kafin ya shiga cikinsa, abin da ake so ya nemi hukuncin shari'a, me ya matsayin shari'a a kai? Kar sai mutum ya tsunduma tukunna ya tsoma kafar shi a cikin toka sannan sai zo ya nemi ruwan wankewa. In ka ga toka ce kafin ka shiga tukunna, ai baka san me za ka samu a tokar ba, kila akwai sauran gaushi a ciki. To ka ga gara tukunna ka tona, in ka tona ka ga abin da yake ciki tukunna, to sai kaga in shiga ne shiga, in rashin shiga ne zai ta bar shi ko? To amma da yawa mutum sai ya gama tsunduma kafar shi tukunna sai zai fara cewa to ya za a yi da kaza. Haka shari'a ita za ta magance ma komai, babu wani abu fa wanda yake nan da Allah maɗaukakin sarki bai nuna mana yadda za mu samu mafita a kansa, ko ya wannan abu ne. To shine Allah ya ce fattabi'ha, ka bi wannan shari'a, domin bin shari'a shine samun tsirar ɗan adam, saboda Allah shi ya halicce mu kuma shi ya ajiye mana wannan shari'a din domin ya san buƙatuwanmu tana ga wannan shari'a din. Kuma Allah ya san cewa babu wata hanya da za ta kawo mana mafita matuƙar ban bi shari'ar nan ba. Wannan kuma dan an ce haka ba wai yana nufin wasu tsare-tsare kuma ba za a je su ba. Akwai tsare-tsare wanda tsari ne na mutane da za su iya ɗaurawa don su gyara rayuwarsu ta yau da gobe, wannan kuma ba sai an ma fashin baki a kansa ba. Ko yanzu misali kamar mutane su sa doka su ce za su samu wasu wasu 'yan sa kai don su dinga tsare musu haƙoƙinsu. Wabu wannan ba sai an ce ma ina dalilin shi a Qur'ani ba, wannan abu ne wanda yake na gyara zamantakewa. To shi yasa wasu da ba su gane irin wannan manufofi na shari'a ba sai suka ɓace suka zirne, sai mutum ya zo ya ce ma shi fa ba zai bi doka da ba ta Allah ba, ko sai shi dokar duk dokar da ba ta Allah ba ne ba zai bi ta ba. Amma in ya je asibiti aka ce ya bi layi zai, amma ya ce ma ba zai bi dokar da ba ta Allah ba ce. Amma in ya je yanzu ko kati ne na waya ai zai sai kuɗi ya saka kuma zai bi dokar da ake saka, doka ce ma akan kati take amma yake dan kati ne a jiki a rubuce an ce kada hash ta waye 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 haka, in bai bi dokar nan ma ba zai samu katin ba, ta Allah ce wannan ba shi yasa makan shi yabo ba. To wasu ba su suna da karancin tunani, sai ce ai duk wani tsari wani a sa tsarin ƙasa a ce a sai kayi kaza sai kayi lafifi na tuka mota sai ya ce wannan dokar duk ba ta Allah ba ce ba ruwan shi ba. To wannan doka ce ta gudanarwa ta ƙasa ne, kuma ai akwai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙyale 'yan adam su su duba su gani su san abin da zai gyara musu. Yanzu ko mutum ne a gidansa ai yana da dokoki ai, ko ba shi da doka a gidansa to wannan ta Allah ce. Gidansa yana da doka, ɗakin shi ba mai shiga sai lokaci kaza, wannan dokar ta waye tashi ce ai, ko in ya kwanta bacci ba mai tashinsa, ko kwanan da ake zuba masa abinci ba wanda ya sai ta ba, duk akwai wannan wannan dokokin waye sa. Saboda haka wasu sun yi ƙarancin fahimta sai ya zama sai suka halaka. Sai akwai doka, idan doka ta shafi tsari na addini, tsari na rayuwar yadda musulmi zai tafiyar da rayuwarsa wajen kusanci da Allah, wannan doka ne da babu wani saɓani a kan binta, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gista wannan doka. Akwai kuma dokoki da 'yan adam su da kansu za su zauna su tsara ma kansu, ce a'a idan wannan ya yi kaza ga hukuncinsa, idan ya yi kaza ga abin nan ɗinsa. Yanzu ka kai yaronka makaranta, ai akwai dokoki a makaranta, ko duk wanda ya kai ƙarfe kaza bai zo makaranta ba, misali ba za a bar shi ya shiga aji ba, sai ya ce ku ji tsoron Allah, wannan ba dokar Allah ba ce, waye zai saurare shi? Ba wanda zai saurare shi, ko eh ba dokar Allah ba ce, amma mu doka ta tsarinmu ne don mu gudanar da tsarinmu. Kuma tunda har kai da zaka kawo ɗanka dole zaka bi wannan dokar. To yana da kyau musulmi ya daina takaita fahimtarsa, musamman akan abin da ya shafi shari'a, kar mutum ya tsuke fahimtarsa. Yana da kyau mutum ya buɗe fahimtarsa. Ita shari'a ta riga ta ba mu ƙa'idoji ne, a ƙarƙashin wannan ƙa'idojin za a iya shimfiɗa duk wasu abubuwa na tsaron tsari, za a sa abubuwa na tsaron tsari. Yasa za ka samu kowace ƙasa tana da tsare-tsare irin nata, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kafa daula akwai kuma dokoki waɗanda suke gudanar da wannan daula. Ba haka kawai mutum zai zo ya ce a ce za a je jihadi kowa ya zo ya tafi jihadi ba, a'a sai wanda aka zaɓe su za su je jihadi, sai ka cika wasu ƙa'idoji sannan a ce kai za a tafi da kai. To kaga wannan doka ce, don haka Allah ya ce na saukar ma da wannan shari'a kabita, don haka bin shari'a shine tsiran mumin, musamman musulmi wanda ya imani da Allah ba yi da abin da ya wuce mishi ya bi shari'ar Allah. Wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamuna, Allah ya ce kada ka bi san zuciyar waɗanda ba su sani ba, ma'ana ba su san ma menene abin da ya dace da su ba. Allah ya ce innahum lan yughnu anka min Allah shay'a, lalle waɗannan ba za su amfanar ma da komai a wajen Allah maɗaukakin sarki ba, ma'ana an ka biye musu. Wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd, su kuma azzalimai sashin su suke jibintan sashi, ma'ana tafiyar su ɗaya ce, tsarin su iri ɗaya ne, amma su masu tsoron Allah almuttaqina, Allah shine mai jibintan al'amuran su, wallahu waliyyul muttaqin, kamar yadda Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, zaka samu mu'minai suna jibintan mu'minai, baka samu mu'mini yana jibintan wanda ba mu'mini ba, domin Allah ya hana. Allah ya ce la tattakhidul ladina takhadu dinakum huzwan wa la'iban من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء kada ku riki wadanda suka riki addinin ku wasa da izgilanci ma'ana ku rike su ababan kauna ku ma bayar Allah madaukakin sarki Allah ya hana haka ne shi yasa mu'mini ya dauki mu'mini shine dan uwansa mu'mini ya tafi tare da mu'minai kuma duk abin da Allah ya saukar na shari'a na tsari babu ja a kansa dan haka ba wai yake banci al'amura na ibada bane kawai dan wani yana daukan shari'a kawai tana magana ne akan tsarki azumi sallah zakka haji wani abin da ya dauki shari'a ce a shari'a ta wuce wannan hali shari'a duk wani bangare na rayuwar dan adam ta taba shi kowanne bangare da ka sani a rayuwarka to shari'a ta taba shi kuma tana bada maganin sa duk wata damuwa da zaka shiga zaka samu mafitar ta a cikin shari'ar Allah Allah yake hada basairu linnas ai cewa yin wannan din abinda Allah madaukakin sarki ya saukar abinda Allah madaukakin sarki ya bayyanar na shari'a wannan basairu linnas wannan wani shari'a ne ga mutane ko kuma shi wannan alqur'ani wanda shike kunshe da wannan shari'a ta Allah basairu linnas wato kaman wani tafarki ne haske ne wato ga mutane gaba ɗayan su dokacin su wa hudan kuma shiriya ne wa rahmatun kuma jin kai ne liqaumin yuqinuna ga waɗanda suke masu yaqini masu tabbaci cewa za su sadu da Allah madaukakin sarki kuma sun ba da gaskiya da abin da Allah ya saukar shi yasa ba mai jahiliya da shari'a sai wanda yake jahili ko batacci amma duk wanda aka ce mishi ga abin da Allah ya hukunta akan kaza to lallai zai karbe shi da zuciya ɗaya inda yana da imani matsaloli da yawa a wannan zamanin sun faru wanda babu su a baya saboda nisan zamani da lokacin da aka saukar da shari'a shi yasa abubuwa da yawa zaka dinga ganin su sababbi wannan yaya matsayin su mutum yayi kokari dai ya zan cewa duk abin da ya gani bai san shi ba to kar ya auka cikin shi sai ya tambayi hukuncin Allah akai ka tabbatar ka tambaya menene matsayin shari'a akan wannan abu kafin ka zartar da shi sai Allah ya ce am hasiban ladina jitarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum Allah yake cewa shin yanzu waɗanda suke aikata manya-manyan laifuka suke saban Allah suna tsammanin za mu sa su zama daidai da mu'minai masu biyayya ga Allah rayuwarsu da mutuwarsu komai nasu ya zama daidai su yi rayuwa iri ɗaya su mutu iri ɗaya kuma su samu sakamako iri ɗaya ba zai yiwu ba Allah ya ce am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar masu tsoron Allah za su yi daidai da wanda ba sa tsoron Allah anya wannan zai yiwu ba zai yiwu ba wannan fa biyayyar Allah yake wannan saban Allah yake ya za su yi su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba shi yasa maganar a ce a ɗayan ta mutane duk su zama ɗaya ko addini ya zama ɗaya da kirista da bai yahude da musulmi duk a zo tunda addinan duka na Allah ne a zo a yi tafiya bai ɗaya ta addini wancan yana cewa annabi isa ɗan Allah ne kai kana cewa annabi isa ba ɗan Allah ba ne bawan Allah ne amma a ce a zo a gwa mu za a yi tafiya ɗaya wannan ba zai yi ba wannan ba zai yi ba Allah yake cewa wa ma yastawi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna haka nan wa ma yastawi al a'ma wal basir wal dhulumat wal nur wal dhill wal harur amma ya tsawo da ahya wala al'amwal ma'ana waɗanda mu'minai a raye suke akwai imani a tare da su ba sa taba da zama daya da waɗanda suke ba mu'minai ba wanda suke matattu ba imani a zuciya duk wata zuciya da imani ya shige ta to wannan zuciya rayayyar zuciya ce to Allah madaukakin sarki ya ce ta amaya kuma lallai wannan abin da suke hukuntawa ya munanta abu ne wanda yake mummunan zato ne dan ba yanda za a yi a ce an daidaita mai biyayya ga Allah mumini ya zama daidai da kafiri wannan abu ne da ba zai taba yiwuwa a daidaita su ba a hadisi ya zo cikin musnad na abi ya'la daga abu dhar yake cewa lallai Allah madaukakin sarki ya gina addinin shi ne akan abubuwa guda hudu wanda ya yi hakuri akan wannan ayyuka guda hudu din, to lallai ba zai sadu da Allah maɗaukakin sarki yana cikin wato masu fasikanci ba. Aka ce menene waɗannan abubuwan? Yake cewa na farko ya miƙa wuya ga abin da Allah ya halatta. Allah ya halatta abu kaza, ya ce halal ne, to shikenan halal ne, ya riƙe shi. Abin da Allah ya haramta kuma shi ma ya haramta shi. Sannan kuma Allah ya yi umarni, ya yi hani, to lallai abin da Allah ya umarni da shi ya bi umarnin Allah, abin da Allah ya hani kuma ya hanu. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, kamar yanda ba ta cire inabi a kan ƙaya, ma'ana ba yanda za a yi bishiyar ƙaya ta fitar da inabi, to haka nan mutanen banza ba za su zama mutanen ƙwarai ba, ba za su taɓa zama daidai ba. Haka kamar yanda bishiyar ƙaya cuta ce, ɓarna take yi, to inabi kuwa arziki ne yake bayarwa, to ba sa taɓa zama ɗaya. Yanzu an kawo ma ƙaya, aka kawo ma bishiya mai ‘ya’yan marmari, ai ba ta yi suke ba. To kenan fajirai ɗin nan fasikai kamar ƙaya suke, kamar ƙaya suke. Mumini kuma yana ba da abu ne, yana rayarwa ne, don haka ba sa taɓa zama ɗaya. To Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq, lallai Allah maɗaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasai da gaskiya. Al-haq shi ne wato tabbatar da bauta ga Allah maɗaukakin sarki da kuma adalci, kuma Allah maɗaukakin sarki bai zalimtan kowa. Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamuna, kuma kowace rai, kowace rai, don haka ba babba ƙarami, ba babba, ba namiji, ba yaro, kowace rai, indai rai ce da ta zo ta yi rayuwa kuma ta yi aiki a wannan duniya ɗin, to sai an mata sakamako daidai da abin da ta aikata. Wa hum la yuzlamuna, kuma ba za a zalunce su ba, domin Allah bai zalunci. A duniya ne za a iya danne ka, za ka samu haƙƙinka ne wani ya karɓa ya hana ka, to amma ranar tashi alƙiyama haƙƙinka nan da wani ya karɓa ya hana ka, Allah zai ƙwato mashi kuma zai baka. Sannan wanda ya ɗauki haƙƙin wani kuma Allah zai mishi hukunci daidai da abin da ya karɓa na haƙƙi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa ranar tashin alƙiyama tsantsan adalci, tunda za a tara halittun Allah gaba ɗaya, hatta dabba da take da ƙaho da ta tunkuri dabbar da ba ta da ƙaho sai an sa ta rama. To ya kake tsammanin mutane kuma? Ya kake tsammanin mutane? Wani shi kenan ɗabi'arsa shi ne ya danna haƙoƙin mutane. Wasu suna nan haka. Kuma ɓangarori ne daban-daban, duk ɓangaren da ka taɓa za ka samu haka. In ma'aikatu ka shiga za ka samu wasu haka, za a ɗauko fayil ɗin wani a danne shi a toshe, ya buga sama ya yi ƙasa, ba inda za a yi a fitar da abu, haka zai ta wahala. Sannan ka shiga harkar kasuwanci ma haka ne, wani zai karɓi kayan wani ya cinye kuma ya hana, kuma ya yi magana ya ce to ya fi ƙarfinsa duk abin da zai yi, ya kai shi gaba kuma ko gaban hukuma ya je ya biya kuɗi a danne sa. Yana ji yana gani, ya ganin kamar rayuwar a nan duniya. In ka koma harkar dillalai haka ne, sai dillali ya fiyar da fili guda goma ma mutum, guda ɗaya ma mutum goma, kuma duk ya karɓi kuɗin su, ana yi aiko kuma duk ya musu takarda. Kai kana kilemin kana da fiyar, sai fiyar fito da takardar da ta fi mata ka ƙarfi kuma shi ya fiyar ma. To ya za ka yi? Ka koma wajen sai ya ce malami na riga na fiyar ma da fili, ba in za ka yi gini ka je ka, in ba za ka yi ba shi ke wani ya zo yi. Duk ana yi aiko, duk ana yin wannan abu. Ko ka shiga makarantu ma duk haka ne, a ga mutum ƙarfi da yaji sai a danne shi, sai a cutar da shi. Duk inda ka faɗa cikin rayuwar ɗan adam haka ne, ana zalunci kuma Allah ya hana. To mutane suna da rafsanuwa ne da mantuwa, mutum ya manta cewa duk abin da ka ɗauka da ba naka ba ne, to sai ka bayar da shi, za a zo ranar da za a bayar. Za a haɗu a gaban Allah maɗaukakin sarki, kuma sai Allah ya yi tambaya. kuma duk abin da ya zama naka ne ko da a ce mutumin azzalimi ne in dai haƙƙin nasa ne to Allah zai ba shi ba zai hana shi sai dai haƙƙin wani ne in ya shiga cikin naka dole a cire masa shi yasa yake da kyau mutum ya dinga tsayawa akan abin da yake na haƙƙin sa ne kuma ya tsaya akan abin da yake na halal ne abin da Allah ya halalta shi to Allah madaukakin sarki sai ya yi jan hankali musamman ga wani abu wanda yake da mummunan hatsari wannan abun ba komai bane illa san zuciya san zuciya shine wannan al'amari babba Allah madaukakin sarki ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun Allah yace shin ba zaka ba labari ba wanda ya riki san zuciyar shi shine addinin sa shine abun bautar sa ma'ana duk abin da zai yi yana amfani ne da san zuciyarsa yana amfani ne ba da abin da aka tsara ba na shari'a to Allah madaukakin sarki yake cewa wa adallahu Allahu ala ilmi kuma Allah madaukakin sarki ya batar da shi akan ilimi ma'ana akan sani na Allah madaukakin sarki Allah ya san cewa wannan yana daga cikin batattun bayinsa ko kuma a'a Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi sannan wannan ilimin nasa bai amfani da shi ba ya batar da kansa waja'ala ala wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi kuma Allah ya toshe jinsa da kuma ganinsa Allah ma ya toshe zuciyarsa ya zamanto babu wani abin da yake shiga cikin zuciyarsa saboda me saboda ya dauki san zuciya ya mamaye zuciyar da shi yasa koda ya ga abin da yake na shari'a ne na haske ne baya dauka sai kaga ga gaskiya karara mutum yana ganinta amma saboda san zuciya ba zai bita ba in ka dauki misali guda daya misalin Annabi Ibrahim da mutanensa ai ya buga musu babban misali wanda in dai za a ajiye san zuciya za a bar duk abin da ake na barna lokacin da suka tambaye shi suka ce man fa'ala bi hadha bi alihatina ya Ibrahim suka ce waye ma allolinmu wannan abubuwan wannan ta'annufi ya sassare su ya kai Ibrahim kada yace fal fa'alahu kabiruhum hadha yace ai wannan babban shi ya aikata fas'aluhum ku tambaye su in suna magana kaga wannan musa yace ku tambaye su in dai suna magana fa kharaju ila anfusihim fa qalu innakum antum adh-dhalimun thumma nukisu ala ru'usihim sai kuwa sun kuyar da kansa dan sun shiga cikin wani irin ya daure ya riga ya muku da baibai ga dai ga tare a wuyan babban gunkin ga sauran da an sare su yace shi ya aikata in ba shi ba wanda zai aikata suka ce laqad alimta ma ha'ula'i ai ka san ba sa magana ka ga su da kansu yanzu sun kama kansu sai ya ce to in dai ba sa magana me yasa kuke roƙon su to da suka gane cewa lallai sai riga sun shiga tsaka mai wuya yanzu suka ga ba su da mafita mafitar kawai shine ko su ba da gaskiya da shi ko su fito ƙararar ƙaryata shi sai san zuciya ya mamaye sai suka ce a kashe shi kawai wannan ya kawo ɓarna to ai abin da ya faɗa ba laifi ba ne ai abu ne da kowa yana ganin sa to sai ka ga mutum ga abin da aka ce na shari'ar Allah ne abin da Allah ya tsara ya shari'anta shi to amma duk da haka sai ka ga wani ya rufe idonsa ya ki ganin sa matsaloli da yawa suna faruwa a cikin irin wannan sai a sa musu san zuciya duk da shari'a ba inda ta ce a yi wani ko kuma mata yin hani yanzu ka ɗauki misali makabarta in ka shiga makabarta musamman ta hanyar zaria da ma ta hanyar narkutan akan yi amma shi yana da sauki za ka ga gini a makabarta za ka ga rubutu a makabarta shari'a ta ce a yi me yasa ake san zuciya ba inda shari'a take ayi gini a gina makabarta a gini a gina shi a gina kabar ba inda Allah yake ba inda manzon sa yake kuma ana yi muna gani to shin Allah yake ayi annabi ne yake ayi to waye yake ayi san zuciya to shine wa azallahu Allahu ala an sani fa an san cewa abun ba daidai bane amma ka yi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Ali dan Abi Talib yace ka je duk kabarin da kaga ya wuce fidin haka yace ka rushe shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani yace kada ayi rubutu akan kowanne kabari to wace ayi rubutu wace ayi ginin daga ginin nan ne fa in yayi tudu zaka ga tun yana kan post daya za ka kai post din za ka kai post uku za a kai lokacin da shi na kabarin nan bai buƙatar ruwa na cutar da shi za a rufe kabarin za a kai yana buƙatar a mishi labule a mishi mayafi to daga nan kuma za a kai ana buƙatar wanda zai dinga kulawa da shi don kar wani abu ya same shi to daga nan za a dinga ganin cewa to yana da buƙatar shi ma a dinga zuwa neman buƙatu a wajen na cikin kabari haka kuma wannan matsalar ta fi muni a cikin garin da kuma ana ganin gari ne akwai ɗalibai akwai ilimi amma an kaje ka shiga makabartar nan sai ka ji kamar za ka mutu saboda bakin ciki saboda gine-gine ne kawai kamar ba ka bambanta ta da makabartar da take ba ta musulmi ba wani ma an ka gani sai ka ɗauka ta wani kilista an yi mata gini an mata tile wannan faɗan rami ne ƙanƙani ba aka tsoma aka samu ta a ciki duk wannan ginin nan ne ginin din na waje ne ba a inda ana so a yi inda har gina ake so a yi to in an zo karamar to a ce kar a yi wannan karamin bana a buɗa ma a buga tiles ɗin duk a yi a ciki kawai a wuce a san dai da gaske ɓarna a kai amma ana fakewa da guzuma ne ana harbin da karsana ana don a harbi guzuma kowa ya san cewa gini a kabari saɓanin shari'a amma ana ji ana gani ba a hana to kaga wannan shine san zuciya to duk wanda san zuciya ya mamaye shi to idan shi yana rufewa yanzu duk bayanin da zaka mamaye wannan abin ba yanda zai gamu shi yana ganin kai makiyinsa ne kawai kai abin da yake din nan kai baka so kuma ita ce shari'ar Allah inda zaka ce mishi da Allah kawo min inda ya halatta a gina kabari babu karkashin ya ce ma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai an kewaye kabarin sa a kabarin shi a cikin daki yake kuma ɗakin nan kowa ya san cewa ba yanda za a bar shi a guda irin wannan zamani a yana rufan ma aka kare a yana rufan yanzu a hakan ya kake ganin ake fama da mutane akwai wanda inda zai samu fa sai ya yayyaki ƙarfin da yake ciki da komai ba ya yi ne ne suna nan da yawa in ka shiga baki a za ka ga irin abubuwan da wasu mutane suke baki a zaka shiga zaka ga akwai wani inda aka dan sa duwatsu haka amma ba wani kabarin da zaka samu an mata irin wannan ginin sai dai duwatsu kawai a sa dutse alama kuma wannan shine abin da ya tabbata to wai ba kama mutum wannan abin ba yana raye sai bayan ya mutu zaka mishi mai amfanin sa in zaka mishi gini ya mishi gini tun kafin ya mutu ai in ya mutu sai abin da ya gina ne zai je samu ko yanzu wannan tarihin da komai da aka kashe kuɗi a kansu a banza ne duk a banza ne kuma wallahi sai an tashi an gyara wannan abu don ɓarna ce babba ta yi ire-iren waɗannan ɓarnar da ta yi yawa a cikin al'umma mu musamman a garin Jos shi yasa Allah yake jarabarmu da fitintunu da yawa yanzu ka je Bauchi ba za ka yi kabari ko ɗaya a gida ba nan Bauchi kai ba Bauchi ba ka je nan daɗin kowa sai ga makabartar su ta fi tamu tsafta wallahi nan fa al'umman dabin kowa ba amma nan za ka ga a shiga kabari a yi abin da aka ga dama a sa ƙarfe a yi wannan ya buga ta inda za a sa mutum biyar wani shi kaɗai ya mamaye kuma ba su yi wajen ya yi ba na al'umman musulmi ne kowa yana da haƙƙi a wajen to yaushe za mu gyara to wannan shi ne san zuciya na san mai san zuciya yanzu ya ji maganar nan zai ji kamar an narka masa danna kuma zai je faɗa ya ce an ci ka za ta wannan in ya faɗa wani ya rage naki almuhim dai babu inda zai kawo dalili na shari'a da ya ce ya yi wannan abu to ya bar shi mana tunda shari'ar Allah ake bi Allah ya ce fattabi'a ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Saboda haka san zuciya bata ne, shi yasa wani yake cewa wasu masu kima suna cewa ittiba'ul hawa hawan, cewa san zuciya kaskanci ne ya kai mutum zuwa ga kaskanci, zai ga ma mutum yana abin da kai ba yanda za a yi mami hankali wannan abu. San zuciya ne kai mutum baka ga ya dauki wani ya kai shi har ya daura shi a matsayin sufofi na Allah ya daura masa, duk irin wannan ba san zuciya bane. Masu irin wake-waken nan da sauransu yanzu ba san zuciya ba, ai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne. To amma a ina ne kana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka cuɗanya tsakanin maza da mata, ana rawa, ana kiɗa, ana abin nan, a ce wannan shari'a, a ce wannan san annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Haka sahabbai suka yi, sahabbai sun taɓa yin haka. Kuma duk yanda muka kai da san annabin mu, wallahi ba mu kai ko kwatanta ko barin farce ba mu kai nasu, kuma ba za mu kai ba, ba yanda za mu yi musu. Dan abin da suka bayar mu ba za mu yaba da shi ba, za mu yaba da shi ba. Amma duk da haka su ba su ji irin wannan abubuwa, haka na wanda suka biyo su, wanda suka biyo su, wanda suka biyo su. Saboda haka san zuciya yana ɗaya daga cikin abin da yake rikita ma mutane addinin su gaba ɗaya da rayuwa. Da haka in ka ajiye san zuciya ka bi shari'a sai ka samu kubuta. Amma shari'a ba ta taɓa tafiya daidai da abin da yake ra'ayi. Qur'ani bai tafiya da ra'ayin wani. Shi yasa Allah ya ce wa ja'ala ala basarihi ghishawatan, sai ka ga kaman an lullube mishi ido da wata hajiya ta rufe masa ido. Yana ta toshe idan, duk yanda kake ganin abu yanzu ba kai da idan ka, in ka kalli kabarin nan da aka gina shi ba za ka ga bai yi daidai ba. To shi kuma yana ganin haka sai ya ga ai an yi abin da yafi komai neman yarda Allah. To za ka wannan ta yaya za ka shigar da wannan, sai dai za ka shiga zuciyar shi ka cire wannan abin. Kuma wannan ba mai shi sai Allah, shi ne Allah ya ce fa man yahdihi min ba'dillah, in ba Allah ba zai shigar da shi. Yasa namu kawai illa iyaka ka faɗa, ka izar da sabo, ka san ka soke nomin da ke kanka. Allah ya ce afala tazakkaru, yanzu ba kwa wa'azuwa da irin wannan, cewa wannan ayoyin duk da yake sun sauka akan musamman waɗanda suke bin san zuciyarsu, mutum ya tsaftace gunki, ya ɗau dutse, ya saka, ya dinga bauta masa. Amma kuma ayoyi ne wanda suke amma masu ganganewa, ko ina ma ana samu. Ba ka samu da yawa musamman ayyuka na ibada ana samu san zuciya ce. To kuma ita shari'ar Allah ba ta buƙatar kwaswalima, ba ta buƙatar ƙani, ba ta buƙatar komai na wajen wani. Ita shari'a haka Allah ya yi ta, kuma ba tare da ya shawarci kowa ba, ya sanya ta ba don komai ba, don ta zama tsira ga bayinsa. To fatanmu shi ne Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ji sambunta. Kuma ya nuna da mu ɓata-ɓata ne ba mu ji kwanne sanfai. Domin dole sai mutum yana yi yana roƙon Allah maɗaukakin sarki a kan shiriya ya tabbata a kai. Don wani za ka ga yana ganin gaskiya ɗin wallahi ba zai iya bi ba. Ba kuma rashin dabararsa ba ne, shiriyar ce ba ta zo ta same shi. Wani kuma za ka ga yana ganin ɓata ɗin haka zai auka a cikinta. Saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. Yau insha Allah karatun ma ɗan takaice ne za mu dakata a waɗannan ayoyin, saboda abubuwa guda biyu. Na farko akwai wasu 'yan uwa da dama sun gaya min za su ziyarce mu, kuma alhamdulillahi wasu daga cikinsu sun zo, suna da yawa amma na san wasu sun wakilci wasu. Sannan abu na biyu, akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa da muke taro da su, shi ne Dr. Awad Abu Abdullahi. Yau an wayi gari ya rasa ɗansa jiya, an ce mota ta kaje, to muna so insha Allah bayan committee za mu je mishi ta'aziyya da yamma insha Allah. Mun kare kara, ana zama a nan gidansa inda yake filin da yau da safa aka yi janaiza. Yan uwa da suka zo muna musu maraba a gurguje kafin mu miƙa abin jawabi a wajensu. Wannan yan uwa dai zama ne da kamar wani majalisi ne da Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa ya sa wasu suka hararo tunanin cewa a samu kamar wani zauri dan zan fi kiran shi zauri, dan zauri ne na ɗan uwantaka, musamman abin da ya shafi ahlus sunna da kuma al'amuran da suka shafi masallaki na ahlus sunna umuman gaba daya, amma ba da sunan kungiya ba, zauri shi yasa na kira shi zauri. Za a iya taruwa a tattauna wata matsala da ta shafi duka al'umma musamman na ahlus sunna. Wani lokacin ka iya ganin kila ahlus sunna ya shiga cikin wani yanayi ko kuma wani abu ya taso wanda ya shafi al'umman musulmi gaba daya, da za ka samu musamman a irin wannan garin ba mu da irin wannan zaure, ko akwai shi to yana karkashin wata lema ce. To sai muke ganin wani abun yakan taso kaga an yi watsi da shi haka, wanda ya kamata a ce ana da yawo guda daya da za a iya magance. Yanzu kamar irin wannan matsalar, ai matsala ce da ta shafi kowa da kowa, matsalar kabarin zuwa makabartunmu ba su da tsari, in ka je kullum sai dai a kira guda ana neman fi sabilillah, me to nan bai san menene aikinsa ba, ya mayar da abin kamar hanyar cin abinci, kuma me to nan ma shi zai zo ya ce ma ga yanda za a yi, bai san wa yake ma aiki ba, aikin na Allah ne amma kamar aikin kuma nasa ne, duk dai gashi na abubuwa da yawa, kaje kaga kowa ma zai abin da yake so da sauran. So ire-iren waɗannan matsaloli wanda cututtuka ne na al'umma da ya kamata mu san hanyoyin magance su, ko wani kawai ya taso ya zo ya samu magabata ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wasu magabata na ƙwarai ya auka musu, kamar yadda muke gani a wasu garuruwa kamar Kano da sauransu, abubuwa da suka yi ta faru. To ganin haka yasa ƴan uwa suka yi ta zama haka da tunani, wanda majalisin alhamdulillahi ana zama da ƴan uwa su malam Nazifi da sauransu, wanda daga baya insha Allah za a gane menene manufofin wannan zaure. Sunan da aka daidaito a kan shi na wannan zaure shine majlisu ta'awuni alal birri wattaqwa, ma'ana zaure ne na taimakekeniya akan biyayya da kuma tsoron Allah. Don haka wannan shine babban kusan sako na wannan majlisi, amma tun daga waɗanda suke su ne su kama filai insha Allah za mu ba da abin bayani a wajensu don su sake gabatarwa, amma dai sun zo ziyara ne alhamdulillahi wajen karatu, kamar yadda ni ma an je da ni ziyara wajen karatun malam Nazifi, wanda insha Allah suna bi majalisai duk inda ake karatu musamman na ahlus sunna suna ziyarta da kuma ma'ana nuna tafiya gaba ɗaya tare da juna. Don haka muna fatan Allah ya sanya albarka a wannan tafiya da aka ɗauko, Allah matsaukakin sarki kuma ya kawar da duk wani abu wanda zai zama na son zuciya ne ko shelan a cikinsa.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Lallai da gudu da ci wajen tafsiri na ɗaya daga cikin malaman a shek ibrahim imam shehu kwallo, wanda zai yi wani mutum kan jaba da tafsiri tsawon shekaru, na babban Allah ya sa abin da ke karantarwa ya zama ya dalilanta a cikin sukatan al'umma, kuma ya zama da yi ya tsira da gini. Kuma ana daga babban Allah ya da mu da basira da kuma daura shi a kan dini ya kare shi daga bukuri, inda kuma yake samu masu na roƙon Allah ya ba shi ikon fahimta da kuma ba shi ikon gyarawa, mu kuma Allah ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu, inda kusur ya ce muna roƙon Allah ya kawo mu a kai, inda dai ya ce muna roƙon Allah ya daura mu a kai ya kuma ya ce masa haka. Wannan yi wannan ziyara ma da ya riga zama bayanin wato wannan tafiya, babu wani wato bukatar mai maida da abin da zan gabatar ya gabatar, sai dai na fita shi ba wa ba a raba shi da zama abin da ya biyu, wanda ya rabu wakilci da ake yi saboda haka ce za ta wuce ka ko zama zama abin da ya ɗauke mu ba, haka zai ci wasu daga cikin
ba yau ba ba jiya ba a haka ana saka maka da sai ya za kuma ya bar mata
اللهم أحينا حياة طيبة مباركة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الله يا رب بارك البركة يا مرا دسك الله بارك الله يبقى البركة يا رب مفهوم في كده وفي كده تابسون آخر الله كي رحمة كبر إنسان